الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a, uku ga watan Juma'adul Ula shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma nawa 12 ga watan 2 shekara ta 2016, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. كافين درسينا وبالي في إدن تنبويز كان إيه باباتا. نعم.
السلام عليكم. أمان أدو أن دعان كتب تنين كران تا بايان أي كران سالة أي أجان تار أوتي كران سالة بودا لدن كم يأجان برامزي لكران سالة كنا
to koda limami koda ladani ya zamanto yana kurakure a wajen kiran sallah, wannan baya hana akwai koyi shi, an gane ko? Koda yana kurakure a wajen kiran sallah, wannan baya hana akwai koyi shi, domin kwaikwayin shi abu ne wanda yake tabbatacce a sunna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni game da haka: idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul. Manzo Allah yace idan kun ji ladani na kiran sallah ku fadi kwatankwacin abin da yake fada, kenan kuskuren sa baya hana cewa akwai koyi shi, kuma abin da ya zama wajibi a tafi a bayyana masa wato kuskuren shi ya gyara a hikimance, wannan shine ka'ida. Wai misali, karan da shari'a ta ba da izinin alƙa, idan mutum ya yi ta'addanci a kan wannan kare ya kashe shi, shin za a ɗora masa ramuwa ko ba za a ɗora masa? Haka yake ne yanzu, ƙwarai da gaske. Kamar yadda bayani ya gabata, karan da shari'a ta ba da izinin alƙa sayar da shi halaka ne, kamar yadda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya yi babi a kan haka, kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa duk abinda shari'a ta ba da izini game da rubansa to sayar da shi kuma halaka ne, tare da cewa jumhurin malamai sun tafi a kan cewa sayar da kare baya halatta ko da shari'a ta ba da izinin arka, an gane ko? Illa kawai shari'a ta ba da izinin kenan a yi amfani da shi ne, kamar yadda suka tafi a kan cewa fatar mushe ko da an jere ta baya halatta a sayar da ita. To amma magana wadda take mafi rinjaye, kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari ya yi babi a kan wato fatun nunshi bayan aljibi, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa fatar nunshi idan an jibe ta ta tsarkaka, to tunda ta tsarkaka ya halatta a sayar da ita, in aka sayar da ita ba najasa bace aka sayar. Don haka karan da shari'a ta ba da izinin arka, sayar da shi halak ne, kuma duk wanda ya yi ta'addanci a kansa dole zai rawa kima. Na'am. Warai akwai hadisai ingantattu, wanda na daga cikinsu akwai hadisin Abu Humaid As-Sa'idi, wanda ke nuna in sallah tana da zama biyu, to sunna ne zama na farko ya bambanta da zama na biyu. An gane ko? Zama na farko sai ka linke kafarka ta hagun ka zauna a kanta, ta dama ka kafa ta cikin yatsotsin ya dangane zuwa, ya danganci zuwa ƙasa. Zama na biyu sai ka turo wannan kafa taka ta hagun ta fito, ka zauna akan bangaren mazauninka wanda yake na hagu, sannan kuma tare da cewa ka kafa kafar dama. An gane cikin yatsotsin kenan ya danganto zuwa ƙasa. Wannan sunna ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta tabbatar mana cewa zama na farko da na biyu suna da bambanci. Na farko kenan shine zaka zauna akan kafarka ta hagun, na biyun kenan shi kuma zaka zauna akan bangaren jikinka wanda yake na hagun, tare da cewa ita kafarka turo ta kenan, ka buɗo ta bangarenka na dama. Karin fa'ida nau'i na uku daga cikin zaman da ya inganta shine zaman da ake kiran shi al-iqa'a sunni, shi kuma wannan yana kasancewa tsakanin sujada ta farko da ta biyu. Idan ka dago daga sujada ta farko kafin ka kai ta biyu, tsugunnawa, ma'ana misali mutum ya zauna akan duddigensa, to wannan shi ma sunna ce ingantacciya, kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim. Abdullahi dan Abbas wani ya masa tambaya game da irin wannan zama wanda ake kiran shi al-iqa'a, yace masa wannan zama yace sunna ce ta annabi, yace to da mu ko muna kirga irin wannan zama cewa wauta ne, ma'ana rashin iya sallah ne, yace a'a, wannan tsugunni ma'ana mutum ya zauna akan dugadugansa, wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Har mu manta bayani ya gabata, shi al-iqa'a kala biyu ne, akwai wanda yake ma'mur, akwai wanda yake manhi. Wanda yake manhi shine al-iqa'a, wanda shi ne yake cewa wana ha anil iqa'i ka iqa'il kal au kama qala, dan Allah ya yi hani game da tsugunni, irin tsugunni wanda yake na kare. Tsugunni na kare shine mutum ya zauna akan mazauninsa, sannan kuma ya kafa kawawar shi haka, to wannan shi baya halatta, Allah ko shari'a ta yi hani. Amma wannan na tsugunnawa, ma'ana mutum ya zauna akan dugadugansa kenan, wannan shi sunna ne, amma na kasancewa tsakanin sujada ta farko da ta biyu, ba a yi shi a wajen zaman tahiyya, a zaman tahiyya na farko ko a na biyu wannan ba a yi shi, a inda ake yin shi tsakanin sujada ta farko da ta biyu. Na'am. To wani ya je wata tambaya daban. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, me yake cewa?
Duka cewa demokradiyyar nan suka fi daji sosai, kuma malumai suna cewa a jiba wani mai dan abu da ake yin kamar zai alaiyar.
To mun yi bayani a kan wannan matsala. Babi da ya gabata, darasi da ya gabata, muna dai cikin kitabul Buyu, mun tsaya ƙarshen babi na 113. Wanda babi na 113 yana bayani game da hukuncin wato cin kuɗin kare. Me ake nihi da cin kuɗin kare? Shine mutum ya sayar da kare, kare ya yi amfani da kuɗin. A ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin Abu Mas'ud Al-Ansari, shine Uqba ibn Amir, Allah ya ƙara masa yadda, ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa maharil bagi wa udwanil kahin, ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wato kudin kare, kare na najasa ne. Dalilin da yake tabbatar da cewa na najasa ne shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum hal yaksiluhu sab'a marrat ulahunna bitturab, manzon Allah yace idan kare yayi lallage a cikin makayin dayan ku, lafazin walaga an ciro shi ne daga al-wuluk, al-wuluk wato shine shan ruwa na dabbar da take tsotsar ruwa da halishi, ma'ana wadda take tsoma halishi, a Hausa shine ake kiran shi lallagi. Lallagi kalima ce wadda take Arabiya aka hausantar da ita, kenan idza walaga fihi idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, manzo Allah yace idan kare yayi lallagi a cikin makayin ɗayan ku, idan mutumin yana nihin yin amfani da makayin nan gaba, manzon Allah ya ce ya wanke makayin su bakwai, amma na farkon manzon Allah ya ce ya sanya ƙasa. Umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi game da wanke makayin da kare ya tsoma bakinsa a ciki, wannan yana tabbatar da cewa bakin kare na najasa ne, don haka gaba ɗayansa na najasa ne. Sabani ga malikiya sun tafi akan cewa kare ba najasa ba ne, shari'a ta yi umarnin a wanke ne kawai dan tsantsar bauta, suka ce inda domin najasa ne kafin a kai bakwai kin ya tsarkaka. Malamai suka maida musu martani suka ce to ai ga wani lafazi, kuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalb, manzo Allah ya ce tsarkakar makayin ɗayan ku idan kare yayi lallagi a cikin sa, manzo Allah ya ce ya wanke makayin su bakwai, inda ba najasa bane, menene fa'idar cewa kuhuru ina'i ahadikum? To dan haka tunda najasa ne, to sayar da najasa ku haramu, duk abin da yake najasa ne sayar da shi haramu, a gane ku kenan. Illa game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cin kudin kare, domin kare najasa ne, najasa ku Allah ya haramta mana sayar da ita. Dan haka Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a shekarar da ya ci Makka da yaki, yake cewa jama'a ku sanna cewa Allah ya haramta musu sayar da giya da alade da mushe da gumaka. Sai aka ce ya manzon Allah, ba mul ara'aita shuhumal maita fa innaha yubla biha subul wa yastasbihu biha an-nas wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas, kace ya manzon Allah ba mu labari game da kisan mushe, domin akan shafe jiragen ruwa, ma'ana kwalakwalo, sannan in an je mai fatu akan shafe su da wannan kitse, sannan kuma mutane suna yin aci balbal. Qala la huwa haram, manzon Allah ya ce a haramu, sayar da wannan kitse na mushe manzon Allah ya ce haramu ne, kamar yadda bayani ya gabata. To dan haka illa game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sayar da kare domin najasa ne, shine yace naha rasulullahi sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi, wato yayi hani game da sayar da kudin kare, kenan anan sai dai karan da shari'a ta ba da izinin arka shine karan da aka tanade shi domin farauta, al-kalbul mu'allam, wanda aka karantar da shi yanda ake farauta, to wannan ya halatta a sayar da shi. Haka na biyun shi karan da aka tanade shi domin gadin gona, to wannan shi ma ya halatta a sayar da shi. Na uku shine karan da aka tanade shi domin kiwon dabbobi, wanda zai raka su makiyaya sannan ya dawo da su, kuma in an dawo da su garke kuma yana tsaron su, wannan ya halatta a sayar da shi, kamar yadda shari'a ita ce ta ba da damar wato arka. Sai ya ce wa maharil bagi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wato sadakin karuwa. Lafazin al-mahar wato suna ne daga cikin sunayen sadaki kenan. lafazin albagi kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga albiga. Idan aka ce albiga shine karuwanci, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wala tukrihu fatayatikum ala albigai. Dan haka kenan me irin wannan aiki na shashanci ake kiranta bagi, kamar yadda yace wa ma kanat ummuki bagiya, jam'un sa shine bagaya, shine yace wa maharil bagi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato sadakin karuwa. Me ake nihi da sadakin karuwa? Shine dan kudin da ake gabatar mata domin ayi alfasha da ita. Wannan kudaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a sunan sadaki ba dan komai ba, saboda sadaki ta hanyar shi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake halitta mana, wato sune mata. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da cewa sadaki, amma ba a hakika ba sadaki bane ba, an aru sunan sadaki ne an bashi domin abu ne wanda ake gabatar mata domin a halitta gabanta. Dan haka wannan yana nuna mana duk macen da sana'arta ya tabbata cewa karuwanci ne, cin kudinta haramu, an gane ko baya halatta. Mun yi bayani a baya, in har ya zamanto sana'arta ta wake da shinkafa ne, tana karuwanci sannan tana wata sana'a ta daban, to cin kudin hannunta wannan shubha ne, saboda baka san wanne ne ta hanyar karuwancin ne kudin ya fito, ko kuma ta hanyar waccan sana'a halattacciya. Shi kuma duk abin da ya zama shubha, to anan ya zama wajibi ga musulmi ya ja da baya, duk abin da halaccinsa ko haramcinsa bai bayyana ba, to anan baya halatta ka abuka kanka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wucewa ya ga dan dabino a ƙasa, manzon Allah ya ce dan kar a je, yace wannan dabino dan kar a je, na zakka ne, manzo Allah yace da na dauka na ci. To haka bai takaita ba akan karuwa, duk mutumin da aka tabbata sana'a shi sana'a ce haramtacciya, cin kudin shi baya halatta. Allahumma sai dai in wani aiki ne ka masa, ya biya ka hakkinka, an gane ku? In wani aiki ne ka masa, ya biya ka hakkinka, to wannan ka ci halak. Amma in ya kasance ta hanyar haka kawai ya dauka ya baka, wannan kwata-kwata baya halatta, duk mutumin da ya zamanto sana'a shi sana'a ce haramtacciya. Dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana haramcin cin sadaki na karuwa, ma'ana duk wanda karuwanci sana'ar ta ne, to baya halatta cin kudinta. Sannan sai ya ce wa hulwanil kafir, manzon Allah ya ce da ladan boka kenan. Allah Allah ya kiraye shi da cewa hulwan, lafazin hulwan an ciro shi daga halawa, halawa abu wanda yake mai zaki kenan, an gane ku? In aka ce al halawa kenan zaki, dan haka halawar da ake sha ake kiranta halwa, halwa larabci ne shi ma, sai aka hausantar da shi, duk da cewa a Hausa tana da suna shi ne tsohon kalashi, an gane ku? To shi ne ya ce wa hulwanil kahin, wato da ladan boka. Me yasa aka kiraye shi da hulwan? Saboda abu ne wanda yake ba tare da ya wahala ba yake samu. Dan haka duk wanda ke samun kudi ba tare da wahala ba, zaka ga kuma kashe su a banza, zaka ga yana banzatar da waɗannan kudade. Me yasa? Saboda bai sha wahala bai same su. Haka ne kawai ta hanya haramtacciya suke karbe abin da ke hannun mutane. In aka ce alkahin shine wanda ke bada labari game da abin da zai zo gaba, al'amari wanda yake na gaibi, ko ya ce a baya an yi kaza, kuma ba tare da cewa labari aka bashi ko a gaban shi aka yi, ya zo ya ce ai kaza ya wuka ne, ko kuma nan gaba kaza za a yi, to duk wanda ke bada labari game da al'amari wanda yake na gaibi, wannan ya karba sunan boka, ko da ba a gindin tsamiya ba yake. Kamar yanda ainihin bokaye kafin zawar musulunci, kowace kabila tana da boka nata, kuma su waɗancan bokaye galibi suna amfani da aljannu. Abinda aljannu suke satowa na maganganun mala'iku, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi musu wahayi, in suka sato wannan magana sai su hada ƙarya da riba daya gaskiya ita ce ta cikon darin sai su jefa a kunnen buka. Dan haka manzon Allah ya ce, dan haka wani lokaci in boka yayi magana wani lokaci akan dace. To koda an dace waccan fada ce ta mala'iku wanda Allah ya yi musu wahayin abinda zai wakana abin kasa in ma an dace kin, amma kafin yayi magana daya wanda ta dace to yayi ƙarya goma ko ta fi alissa ba. Dan haka kuma koda yayi maganar ta dace baya halarta a gaskata shi. Me yasa? Saboda ya dauki matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba kanshi. Shi ko duk wanda ya ba kanshi matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kafirta ko ya ba wani matsayi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka duk wanda zai ba da labarin abinda zai wakana nan gaba daidai da sai wani daya, wannan ya karba sunan boka. Zuwa wajen shi haramun ne. Idan ka je wajen shi ka tambaye shi ya baka labari sallah ta kwana 40 ba a karba, in ka kasgata shi ka kafirce ma alqur'ani da aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka bokanci ba sana'a bane, an gane ko? A shar'ance sana'a ce wadda take haramtacciya. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin kudin boka. Sana hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Awun ibn Abi Juhayfa, Allah ya ji kansa, yake cewa ra'aitu abi ishtara hajjama, yace na ga mahaifina Abu Juhayfa shine Wahab ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, wato ya sayi wanzami. Bayani ya gabata, in aka ce hajjam wanzami wanda yake yin kabo, wanda yake ma'aski abinda ake kiran shi hallaq, hallaq wanda yake kenan ma'aski, in yana bugun jini ko mu ce in yana kafu kenan shine ake kiran shi da cewa hajjam, domin an ciro lafazin ne daga al-hijama. To shi wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Juhayfa ya sayi wani bawa, wannan bawa sana'arsa shine wanzamci, ma'ana yin kafu. Fa'amara bi mahajimihi fa kusira, sai ya yi umarnin cewa kayan kafan, ma'ana a karya su a dagargaza su. Wannan yana nuna mana tagayyurul munkar, in kana da ikon da zaka canza duk wani abin ki abin asha da hannunka, to ya zama wajibi ka canza, kamar mai gida a gidan shi, duk abin da kaga ya saba ma shari'a a cikin gidanka to kai ne sayyid a cikin gidanka, dole ne ya zama wajibi akan ka kai zaka canza. Dan haka sai ya kariraya wato kayan kafa ya falfasa su. Fasa'altuhu an zali, dan yace sai na tambaye shi. Wannan yana nuna mana in kaga abin da ya daure maka kai ba laifi bane baka tambaya. Faqala, sai yace masa, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thamani dami, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da wato cin kudi wanda yake da jini. Cin kudi wanda yake na jini yana daukan kusan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko cin kudi wanda yake na jini, ma'ana yin kaho mutun ya karbi wannan ladan, akwai hani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, saboda jini ne ka fitar daga jikin wani kuma aka biya ka. Shi sahabin haka ya fahimta, yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato cin kudi waɗanda suke da jini, kenan na fitar da jini wannan baya halatta. To illa kasancewar akwai dalilai waɗanda suka tabbatar da halaccin sana'a ta wanzamci ba haramun bace, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wanzami ya masa kaho, ya gama yi masa kaho manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame shi. Abdullahi dan Abbas yake cewa inda biyan wanzami haramu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai biya shi ba, da bai ba shi ba. Hadisi ne ingantacce. Manzon Allah ya dauki dirhami ya ba shi, yace inda haramu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba shi ba. Dan haka dai ya fada yake cewa kasbul hajjani khabisun, manzon Allah ya ce sana'ar wanzanci, sana'ar wanzami manzon Allah ya ce mummuna ce. Abin da yake nihi da mummuna ba yana nihi haramun bace, kamar yanda abu wanda yake maimuni ko ma baya ana kiran shi khabith, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa wala tayammamul khabitha minkum tunfiqun, dan haka kuma albasa da tabarnuwa su ma ya kira yasu da cewa khabith, amma ba dan cewa tabarnuwa da albasa haram ne, illa kasancewar kenan akwai karhanci game da wannan sana'a. In kayi kai dan Allah, in an baka wani abu ba laifi bane ka amsa idan kana da bukata. Shi ne sai ya ce an gane ko, ma'ana ta biyu wa samanin dami shi ne mutum ya sayar da jini ya karbi kuɗi. Sayar da jini haramu ne domin jini na jasa ne. Jini na jasa ne, don haka sayar da shi baya halatta. A baya mun yi bayani cewa malamai sun yi bayani game da jini da ake zuka daga jikin mai lafiya a sanya ma marar lafiya a lokacin da ya buƙaci haka. Wasu malamai suna ganin cewa baya halatta ne yasa saboda najasa ne. To ko da najasa ne, malamai suka ce in dai an samu likita wanda yake ƙwararre amintacce ya tabbatar da cewa marar lafiyar nan ceto rayuwarsa ta taƙaita akan cewa sai an ɗau jini an sa masa, to anan ya halatta a ɗau gwargwadon jinin da za a sa masa. An gane ku? Don haka malamai suka ce in shi mara lafiyar ya ki cewa ba za a ɗau jinin wani a sa masa, kuma in ba a sa masa ba zai iya kai shi hallaka, to wannan ya sabbaba ma kansa kisa. Ubangiji ta'ala ku ya haramta mana haka. Wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, da fadarsa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, don haka ko da mara lafiyar ya ki, to wannan ɗauka za a yi a tilas a sa masa domin a ceto rayuwarsa. Don haka a nan akwai kuskure na wasu da yawa daga cikin ‘yan uwa, mutum in ba shi da lafiya sai ya ce shi wai kar a kai shi likita, kar a kai shi likita. Wannan kuskure ne, an gane ku? Kuskure ne a ɗau mutum a kai shi a yi masa magani, sai dai Allahumma in ya kasance akwai wasu magunguna waɗanda kenan ake amfani da su domin samun lafiya kenan kafin wani lokaci, to wannan duka ba matsala bane ba. Amma a nan duk mara lafiyar da ya buƙaci a ƙara masa jini, in ya ƙi ya kai kanshi wannan ya ƙi, kuma rashin lafiyar da za ta iya kai shi zuwa halaka, idan ya halaka wannan malamai suka ce yana karkashin kenan wanda ya kashe kansa, yana da domin ya sabbaba ma kansa kisa. To don haka a nan kenan in mara lafiya ya buƙaci jini babu matsala, akan iya ɗauka a sa masa, kuma gwargwadon kenan iya jinin da yake da buƙata, domin malamai sun faɗa suna cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ita darura akan daidaita ta da gwargwadon ta, kenan gwargwadon abin da yake da buƙata na jinin shine za a ɗauka a sa masa. To anan in aka rasa wanda zai yi tabarru'i da jinin fi sabilillahi ya bada kansa a ɗau jinin a wannan, wani ya ce shi sai an bashi kuɗi, kuma bayan da za a yi dole sai wannan kin. Malamai suka ce anan ya halatta a ɗauka a biya shi, amma ya san da cewa kuɗin da ya karɓa ya ci haram, kuɗin da ya karɓa ya ci haram. Don haka dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna halaccin kenan akan iya ɗaukan jinin wani a sama wani, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa, yake cewa min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'a, duk wanda ya zamanto sababin ci gaban rayuwar wata rai, Ubangiji ta'ala yace tamkar ya rayar da jama'a da suke doron kasa gaba daya kenan. Dan haka in aka buƙaci jini, in mutum ya san yana da halin da zai bada, to wannan bai dace ba yake, domin in ka bada kanka aka ɗau jini aka sama marar lafiya, in Allah ya kaddara ci gaban rayuwar shi tankar kara yadda duk jama'ar da ke doron ƙasa. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi walmunkhaniqatu walmawquzatu walmawquzatu walmutaraddiyatu walnadihatu wama akala sabu illa ma zakkaytum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam ذلكم فسق. قال اليوم أهل حكمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم الشاهد فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه انا ده الله يزانو ابوبون ده يحرمتا سي يجي فمن يضر duk wanda kenan aka fakar da shi bukata ta fakar da shi zuwa cin abin da Allah ya haramta to babu laifi a kansa dan haka in marar lafiya ya bukaci a sa masa jini aka dauko na mai lafiya aka sa masa to wannan halaka ne za mu tashi kenan littafi na qalan musannif rahimahullah ta'ala bismillahir rahmanir rahim kitabus salam باب السلام في كيل معلوم قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن أدية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم قال حدثنا محمد وابن سلام البيكندي قال أخبرنا إسماعيل وابن إبراهيم ابن أولية عن ابن أبي نجيح بهذا وقال في كيل معلوم ووزن معلوم مادم الله يجيك أنسى كيف أه وان بابيني واند بايا قباتر دا بسملا واند الآدى تمالا إذن يقام للتافي كابين يفارا ونصاب للتافي to yakan buda shi da basmala domin neman albarka da sunan Allah subhanahu wataala kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takardun da ke rubutawa yana aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta kuma dan koyi da magabatan kwarai yanda in za su fara littafi sukan fara da sunan Allah subhanahu wataala kuma su ma sun yi haka ne dan koyi da littafin Allah subhanahu wataala domin kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa ta da basmala shi ne yace bismillahir rahmanir rahim sai yace kitabus salami malam yake ci fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato assalam kalima ta assalam a Hausa shi ne ake kiran shi da wato command kenan duk da cewa command kalima ce faransiya a Hausa dai kamar misali sautu ake kiran shi an gane ko sautu kenan wato lafazin assalam wato lafazin assalam da shi da assalaf malamai suka ce kilahuma bi ma'ana waznan wa ma'ana wato gaba ɗayan su ma'anar su ɗaya ta bangaren awon kalima haka ta bangaren ma'ana domin ita wannan mu'amala an kiraye ta da assalam suka ce li taslimi ra'sil mali fil majlis domin meka wato hannun jari ko mu ce uwar kudi a majalisin da aka kulla wannan mu'amala lokacin da zaka bada sautu kaga a lokacin nan zaka gabatar da kudaden abinda kake bukata a sayo maka amma zaunin da ka bada wannan kuma ne kenan suka ce kuma an ambace shi cewa salafan wato li taqdimil mali qabla awan istilamil mabi domin gabatar da dukiya kafin lokacin karbar kaya ka gabatar da kudi kafin lokacin karbar kayan kudi dan haka ake kiran shi as-salaf shi assalam nau'i ne daga cikin nau'ika na saye da sayarwa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mana a shar'ance idan aka ce assalam ko assalaf malamai suka ce huwa aqdun ala mawsufin fi zimmatin mu'ajjal bi thamanin maqbudin fi majlisil aqd wato kulla wani ciniki ne akan wata sifa an gane alamun sufin akan wani abun siffantawa fi zimma a cikin wuya shi wanda aka bashi sautin mu'ajjal kuma abu ne wanda yake a sanya masa lokaci ba abu ne ba wanda yake take yanki in take yanki ne zaka bada kudi a dau abu a baka wannan baya karba sunan sala mu'ajjal abu wanda yake abun sanya ma lokaci suka ce bi samanin maqbud fi majlisil aqdi da kudi wanda yake abun karba a majalisin da wato aka kulla wannan ciniki an gane ku kenan huwa aqdun ala mawsufin fi zimma mu'ajjali bi samanin maqbud fi majlisil aqd ko kuma a takaice sai ka faɗa huwa shira'u ajilin bi ajil huwa shira'u ajilin bi ajil kenan sayan majinkircin abu da wanda yake magaggauci domin shi wanda ya bada komai ne ya bada kudi kayan kudi kuma sai nan zuwa wani lokaci to dan haka shi assalam yana da rukunai rukunansa dai guda uku ne rukuni na farko shine as-siga kenan al-ijab wal qabul al-ijab wal qabul kenan da shi wanda zai bada komai da shi wanda za a ba ko mandikin kowanne a samu siga wane zan ba da sautin kaza ya ce to na yarda na amince abu na biyu kenan al-aqidan rukuni na biyu al-aqidan kenan shine al-muslim wal muslimu ilayhi al-muslim wal muslimu ilayhi kenan da shi mai ba da komanda da shi wanda ake ba komanda dole sai an same su rukuni na uku shine al-mahal al-mahal abinda ake nihi kenan ra'asul mali sannan wal muslimu fihi kenan ga kudi kuma ga kayan da aka yi koman kenan ga kudi ka bada sannan kuma ka bayyana kenan kayan da wato kai koman to illa kasancewar shi koman din yana da sharuɗa kamar yanda malamai suka ambata shine zamu ga kadan daga cikin sharuɗan insha Allah a cikin darasin mu na yau karin fa'ida sharadi wanda yake na farko daga cikin sharda waɗanda suke na koman malamai suka ce an yakuna al muslimu fihi mimma yanqabidu bi sifati allati yahtalifu thamanu bi ikhtilafiha zahira kenan duk abinda za a bada na koman ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi ta hanyar sifofi kamar yanda kudi yakan saba a sababin sabawar sifa kaga yin aka ce misali mota mota suna ta tara an gane ku sifofin mota sifofi ne waɗanda suke daban-daban kenan duk abinda za a bada koman ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi game da sifofi domin in sifa ta saba kudi yakan saba sai mu yi misali da mota a bangaren bada koman abu na farko kenan a tantance abin ta bangaren sifofi a ƙarƙashin sifa akwai jinsi akwai nau'i akwai jauda akwai launi akwai kuma albalad yanzu misali idan zan bada komand shin nazo kawai in ce komand kin abin hawa in baka kudi idan nace abin hawa na baka kamar miliyan 2 abin hawa nake bukata idan ka je ka kawo keke abin hawa ne ka kawo ko shaki ka so mun abin hawa ne kenan anan dole sai an bayyana jinsi mota nake bukata kaga jinsin mota daban jinsin babura daban jinsin jaki daban jinsin doki daban na rakumi daban kenan dole sai an bayyana jinsi to sannan abu na biyu a bangaren sifa sai ka bayyana nau'i an gane ko sai ka bayyana wato nau'in kenan motar da kake bukata kaga mota akwai ta hawa akwai wanda take ta fasar kaya ta aiki mota nake bukata wace irin mota motar ta hawa sannan abu na uku shine jauda a zahiri dai a motocin da ake hawa a yau babu kamfanin da ya kai kamfanin Toyota kenan sai ka ce mota nake bukata mark Toyota kenan bangaren jauda kenan Toyota nake bukata sannan kuma launi sai ka ce ba na son kala ja bana son kala ashkala kala kaza nake bukata tsanwa nake bukata ko kuma fara ko kuma wanda take rujbar doke misali ka bayyana launi sannan albalad ko Toyota wannan taka su kashi biyu akwai wanda take kira ta Europe akwai wanda take kuma ta America wanda kuma akwai dan bambanci akan haka ke an gane ko akwai Toyota wadda asalin ta Japan ce akwai Toyota wadda asalin ta daga Korea take hutuwa da sauran kasashe da ba wadda take hutuwa daga Japan ta sha bamban da sauran wadda take hutuwa daga sauran kasashe da ba kenan anan din dai command ne zaka bada sai ka tsaya kai bayani daki daki game da wannan sifa ba dan komai ba dan kada a samu ja'in ja da kai ruwa rana duk abin da zai kawo rashin zuttuwa tsakankanin musulmi to a farko kokari ake a tushe shi dan hakan nan malamai suka ce an yakuna muslimu fihi duk abin da za a bada na koman ya kasance abu ne wanda za a iya tantance shi kenan ta bangaren sifa kenan kai bayani game da jinsi da nau'i da jauda sannan kuma da launi sannan kuma da albala sannan sharadi na biyu shine malamai suka ce al-ilmu bis-samad shi wanda za a ba command din da shi wanda zai ba da command din ya zamanto suna da masaniya game da gulgulin kudin kai da zaka ba da command ka san nawa ne zaka ba da shi wanda za a ba da wanda za a ba command ya san da cewa nawa ne za a ba shi sharadi na uku shine qababu samani fi majlisil aqadi karbar kudi a inda aka ba da command din kenan majlisin da aka bada wannan command din kai tsaye dole ne wanda ya bada command ya dau kudi ya bada in aka rarraba bai bada kudi ba wannan command ya baci domin sharadi ne daga cikin sharuda na command ya zamanto a inda aka bada command a dau kudi a bada sharadi wanda yake na hudu an yakuna al muslimu fihi fi zimma abinda aka bada command ya zamanto abu ne tabbatacce a cikin wuyan shi wanda aka bada command din kenan shi aka sani an gane ko kai muka ba command kai muka san da cewa kai zaka kawo mana kayan mu nan haƙƙi ne namu akan ka ya tabbata cewa a wuyan shi ne nauyi ne wanda yake a wuyan shi sannan nabiyar an yakuna mu'ajjalan ajalan ma'luma ya zamanto an kayyade masa lokaci lokaci wanda yake sananne ba ka bada command ba shi wanda aka ba command ya ce sai ran da aka samu wannan baya halatta dole a kayyade lokaci daga nan zuwa sati ko daga nan zuwa sati biyu ko daga nan zuwa wata bakin iyayen da aka kayyade sharadi na shida na karshe shine malamai suka ce an yakuna muslimu fihi amal wujudi waqta wujubi taslimihi abinda aka bada command ya zamanto abu ne wanda akan galibi akan same shi a lokacin da ya cancanta a bada wannan kaya kenan abu ne wanda yake sananne cewa lalle in lokaci kaza ne wannan abu akan same shi yanzu misali kamar kayan gona kaga akwai lokacin da ake samu su akwai lokacin da ba a samu kenan in misali command ne ka bada na wani abu wanda ake samun shi a lokaci wani lokaci zuwa lokaci to ya zamanto a lokacin da aka kayyade za a karba ya zamanto abu ne wanda galibi in dai lokacin yayi akan same shi wannan sune sharuda waɗanda suke na command shine anan malam ya mana babi yace babu sanani fi kaidin ma'lumi wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin sautu fi kaidin ma'lumin a cikin zakka wanda yake sananne kenan in abin da ake awo ne da zakka ko mu ce da tiya to ya zamanto wato adadi ne wanda yake sananne kenan tiya kaza ne nake da bukata shine anan malam sai ya zo da hadisin Abu Minhal daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Madina wan nasu yuslifuna fi samari al-ama wa al-amai wato alhali mutanen Madina sukan bada sautu game da ƴaƴan itace na shekara daya da shekara biyu mutum yakan tarar da mai gona ya bada koman jikin wato ƴaƴan itace yace ina buƙatar dabino kamar buhu 200 a nawa nawa za a saida mun buhu kuma kowane buhu ya riga yayi bayani dan tiya kaza an gane ko misali buhu dan tiya 40 nake buƙata na dabino buhu 200 to a lokacin nan shi wanda ya kulla wannan ciniki tsakanin shi da mai gona to anan ya zama wajibi ya dau kudi ya ba mai gona idan ya ba mai gona in lokacin yankar da bino yayi ya yanki da bino to sai ya tattara masa iya abinda wato suka yi yarjejeniya suka kulla ciniki akan shi to haka mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Madina ya same su sukan bada koman kin ƴaƴan itace na shekara ɗaya shekara biyu wani sai ya bada cewa da nan wannan shekara mai zuwa da shekara ta baki sai ya zo ya gabatar ma mai gona kudi menene hikima ta shari'a da ta shar'anta mana wannan nau'i na mu'amala ma'ana koman domin akwai amfani ta bangare biyu shi wanda ya bada koman amfaninsa a nan zai samu kaya da rigi maimakon in a yanzu ne zai zuba kudi ya saya zai saye su da tsada yanzu kaddara cewa yanzu ana sayar da tiyar hatsi dala 100 da kaka ta wuce dala 50 ba ta wuce dala 50 a nan sai ka zo ka ga mai gona ina buƙatar hatsi buhu 100 dan tiya 40 nawa zan bada ku yi ciniki da shi sai ka gabatar masa da kudi kaga wannan hatsi da zai sayar maka misali a dala 50 ka same shi da rigi ka amfana inda a yanzu zaka saya dala 100 zaka saya to anan kuma shi wanda aka bashi koman dikin shi ma ya samu amfani amfanin shi nan kudaden da aka bashi kaga abu na farko zai sayi taki ya gyara gonarsa ya kara fadada nomansa kuma sannan daga ciki ya samu kudaden da zai yi wasu bukatun shi waɗanda yake na daban shi anan wanda ya bada koman da ya amfana wanda aka bashi koman da shi ma ya amfana yanzu misali kaya ne kake bukatar a kawo maka daga Najeriya misali nan sai ka bada koman wanda ka bashi koman waɗannan kudade da ka bashi kun yi alkawari da shi nan da sati guda zai kawo maka wannan kaya ka gabatar masa da wannan kudade yakan iya saran kaya ya kai can ya sayar da su in ya sayar da su kaga ya samu amfani sannan kuma ya sayo kaya ya kama ka kuma wannan kudade da ka bashi yana iya zuba su a cikin kasuwar shi kafin ya dai ya sayo kayan lokacin kawo maka ya samu wata riba ya samu amfani a cikin su kuma kai ma kayan da ka bada kuma in a ce anan zaka saye su nawa zaka saye su maimakon misali a nan in za ka saye su a shika-shika mai yiwuwa a kumulkin da ka bada su zo maka a dala 150 ko dala 100 to da haka shi ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Madina ya samu mutanen Madina sukan bada sautu fi samari wato game da ƴaƴan itace al'ama na shekara ɗaya wal'amai wato da shekara biyu gane ko al'ama a nan kenan in ma ya zamanto majrur ne kenan ala naz'il khafif an cire kenan harafi wanda yake na aljar ko kuma ya zamanto kenan mansubun ne ala masdar kenan al'ama na tsawon shekara ɗaya wal'amai ne da tsawon shekara biyu sukan bada koman wani ya bada na shekara ɗaya wani ya bada na shekara biyu aw qala amaini aw salasa ko kuma yace shekara biyu au salasatan wato da shekara uku ko kuma au ta zamanto anan kenan da shak kamar yadda malam ya faɗa shakka isma'il ibnu ibrahim ibnu ulayya shi yayi kokonto shin malaminsa ce yayi masa amaini au salasa tare da cewa akwai riwaya da ta tabbatar da cewa shekaru biyu da shekaru uku kamar yadda za ta zo nan gaba faqala sai manzo Allah yace da su man sallafa fi tamri duk wanda zai bada koman man sallafa in ma kace sallafa ko kace aslafa domin fi'il ne wanda yake muta'addi duk wanda zai bada koman fi tamrin game da dabino ko abin da yake kama da shi, manzon Allah yace falbisilif fi kalim ma'lum, manzon Allah yace to ya bada sabutu game da zakka ko kuma mu ce tiya wanda take sananna. Me yasa? Saboda ma'auni yakan saba daga wannan zuwa wancan, zaka samu ma'aunin da muke awo da shi anan ya sha bamban da ma'aunin da ake awo da shi a Maradu ko a wani gari wanda yake na daban, ko kuma a gari dai ma zaka iya samu ma'auni, ma'ana tiya tafi a lissafa kala kala ce. Kaga anan akwai tiyar da suke kiranta tiyar sarki, ita ce cikakkar tiya, sannan kuma akwai tiyar da suke kiranta tiyar le, ma'ana bata kai tiya wadda ake awo da ita. To don haka sai ka faɗa masa da tiya kaza nake buƙatar ayyamin awo, kuma in baguna ne ka ce kowane bahu ya zamanto tiya 40, kenan in abin da ake aunawa da tiya ne to ya zamanto adadin tiyar ya zamanto sananne. Sai ya ce wa waznin ma'lum, manzon Allah ya ce da awo wanda yake sananne, kenan in abin da ake aunawa da sikeli ne to ya zamanto kenan kiloluwan su zamanto sanannu. Misali in bahu ne ka ce dan kilo 100 ko kuma dan kilo 50. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan wannan mu'amala, amma ya musu sharadi. Sharadin manzon Allah ya ce in abin da ake aunawa da tiya ne to ya zamanto tiyar ta zamanto sananna kenan, kuma adadin tiyoyin su zamanto sananna. In abin da ake awo ne da sikeli kenan ya zamanto kenan awo ne wanda yake sananne, kenan shine muka yi bayani a baya, kenan ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi kenan ta bangaren sifa. Me yasa? Saboda kasancewar da abin da ake aunawa da sikeli da abin da ake aunawa da zakka, to haka abu wanda yake ko ake lissafa shi kenan wanda yake da adadi ko wanda yake da wasu sifofi, dole ne ya zamanto an tantance wannan abu. Kenan in tiya ce ka faɗa masa tiya kaza nake bukata, kuma da irin tiya kaza nake bukata a saboda tiyoyin sun sha bamban. A takaice wannan hadisi yana tabbatar mana da wato halaccin wannan mu'amala kenan wanda ake kiranta kuma. Don haka a yau za ka iya iske mai gona, ku yi ciniki da shi, kana bukatar hatsi iya adadin bakunan da kake bukata, ka gabatar masa da kuɗi kenan ya samu kuɗin da zai yi noma, ya samu kuɗin da zai yi sayi taki kenan ya amfana. In kaka ta yi ya haɗa maka iya abin da kuka yi ciniki, kuma kai ma ka amfana domin ka same shi da rai. باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن أيينة هو سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح أنا عبد الله بن كثير أنا أبي المنحال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر سنتين وثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن ابن أبي المجالد قال وحدثنا يحيى هو ابن معين قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة هو ابن الحجاج عن محمد بن أبي المجالد أنه قال حدثنا هر عن محمد بن أبي المجاهد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجاهد أنه قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه وأبو بردة وابن أبي موسى الأشعري في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الهندة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أرزا فقال مثل ذلك وتوانا بابي لونك بياني جمدا شوى إنزا أي sautin ya zamanto a cikin awo wanda yake sananne in abinda ake aunawa ne da skeli za a bada sautin sa an gane ko ma'ana in za a bada sautu na abinda ake aunawa da skeli to ya kasance a cikin awo wanda yake sananne kenan kilo kaza nake bukata wanda wannan sharadi ne daga cikin kenan sharadda waɗanda suke na komai shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa birnin Madina wa hum yuslifuna bi tamri sanataini wa thalath wato suna bada komandikin dabino na shekara biyu da shekara uku wani ya bada shekara biyu wani ya bada shekara uku an gane ko ka gabatar ma mai gona amfanin da zai yanka nan da shekara uku kenan kai ko mulkin adadin abin da kake da bukata fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace da su man aslafa fi shay'in duk wanda zai bada koman ko zai bada sautu game da wani abu kaga wannan kenan bai takaita ba ga dabino komai kana iya bada koman dikin shi sawa'an kayan da ake nomawa wanda ake aunawa da zakka ko wanda ake aunawa da skeli koma mai ne ne kana iya bada koman dikin shi ne ce man aslafa fi shay'i duk wanda ke nihin bada koman game da wani abu manzo Allah ya ce to ka fi kai ma'lumi in abin da ake aunawa ne da zakka kenan sautin ya zamanto a cikin awo na zakka wanda yake sananne kasantiya nawa ne kenan za a bada koman kai sai ya ce wa wasnin ma'lumin in abinda ake aunawa da skeli ne kenan ya zamanto a cikin awo wanda yake sananne kilo nawa ne kenan kake bukata sai ya ce ila ajalin ma'lumin manzo Allah ya ce kuma zuwa lokaci wanda yake sananne an gane ko kada a samu shahala game da lokacin a sai lokacin da aka samu wani baya halatta a kayyade daga nan zuwa lokaci kaza kamar yanzu misali mai gona sai ka ce masa da kaka kaga kaka sananne ne lokacin da masu gona suke girbe gona su yanke amfanin su shine yace ila ajalin ma'lumin zuwa lokaci wanda yake sananne kenan wannan hadisi wato dalili ne wanda yake nuna in abinda ake aunawa ne da skeli dole ya zamanto in za a bada kenan sautu ya zamanto wato abu ne wanda yake sananne sannan malam sai ya koma zawwa da hadisi sai ya zo da hadisi na biyu a baban shine kenan riwaya ta Ali ibn al-Madini daga Sufyan sai yake faɗa cewa daga Ibn Abi Najih sai yace wa qala manzon Allah sai yace fi kailin ma'lumin wato a cikin zakka sananne ila ajalin ma'lumin izuwa lokaci wanda yake sananne fa'idar wannan lafazi na biyu babu wazinin ma'lum an gane ko babu wazinin ma'lum sai ya ce fi kailin ma'lumin ila ajalin ma'lumin tare da cewa kuma a wannan riwaya wato Sufyan ibn Uyayna anan ya sarraha bil tahdith kamar yanda kuma a can wato ya sarraha bil ikhbar amma a wannan hanya ta uku ta Kutayba daga Sufyan sai anana sai yace Ali ibn Abi Najih an Abdullah ibn Kathir an Abi Minhal sai yake cewa sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqulu qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala a cikin hadisin sai yace fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin kenan kamar waccan riwaya wadda take ta farko kenan na sadaka daga shi daga Ibnu Uyayna kenan anan sai yace fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin kenan a wannan riwaya ta Qutaiba sai yace fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin sannan hadisi na hudu a baban hadisin wato Shu'ba ibn al-Hajjaj daga Ibn Abil Mujadid a wannan hanya ta farko shi Abul Walid yayi ifham kin kenan sunan wannan marwayici sai yace Ali ibn Abil Mujadid sannan Yahya ibn Ma'in shi kuma a riwayar sa sai yace an Muhammad ibn Abil Mujadid kenan ya sarrafa sunan shi kenan sunan shi Muhammad shi kuma Hafs ibn Umar daga Shu'ba sai yake cewa akhbarani Muhammadun aw Abdullah ibn Abil Mujadid nan sai aka samu shakka shin sunan Ibn Abil Mujadid Muhammad ko kuma Abdullahi dan haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa shi ya rinjayar da sunan shi Muhammad kamar yanda a wasu riwayoyi daban-daban kamar yanda zamu gani nan gaba tare da cewa shi al-Imam Abu Dawud ya yanke shakka cewa sunan shi Abdullahi har ma shi Ibn Hibban yake tabbatar da cewa sananne ne domin sirki ne na Mujahid Ibn Jabr Allah ne ko sunan shi Abdullahi amma anan shine malam ya shine yazo da wannan kenan wancan ya koyi sunan riwaya ta farko ta biyu ya bayyana sunan shi Muhammad wannan kuma sai aka samu shakka Muhammad ko kuma Abdullahi kana sai yace ikhtalafa Abdullahi ibn Shaddad ibn al-Had Abdullahi ibn Shaddad ibn al-Had Allah ya kara masa yarda domin yana daga cikin yara daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan samu sabani shi da Abu Burda dan Abu Musa al-Ash'ari fi salafi wato game da hukuncin ba da sautu ma'ana kuman suka dan samu sabani tsakanin su shi wani yace ya halatta wani yace ai bai halatta ba me yasa bai halatta ba suka ce to ai kamar wannan bai umma laysa inda kake an gane ko kamar ka sayar da abin da baka da shi ko kuma wato ka sayar da abu ne kafin da shi ta bayyana su ko shari'a ta hana mutum ya sayar da abin da bai mallaka ba abin da ba naka ba kuma in ƴaƴan itace ne ko kayan goya gona ne kwaya ta abinci baya halatta a sayar da ita kafin da ta bayyana to dan haka anan suka samu sabani shi Abdullahi ibn Shaddad ibn al-Had shi da Abu Burda ni za a yi wato Abdullahi ko kuma mu ce Muhammad ibn Abil Mujadid yace fa ba asuni ibn Abi Aufa radiyallahu anhu sai suka aika ni wajen Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yarda cewa in je in tambayo musu fa sa'altu sai na tambaye shi faqala sai yace inna kunna nuslifu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umara fil hindati wash-sha'iri waz-zabibi wat-tamri yace ku tabbata cewa lalle mu mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mukan bada koman na ƴaƴan an gane ko haka zamanin Abubakar haka zamanin Umar yace fil hinda wato mukan bada koman cikin alkama sai mu gabatar da kudaden mu ga mai gona in ya noma da kaka kaza muke bukata tuntuni mun yi ciniki mun bashi kudi wa shadir haka nan da shadir kwaya ce ta abinci tana kama da alkama amma ba alkama bace wa zabib wato da azzabib ainihin sa inabi ne in an shanya shi ya bushe ya zama kaman kwaro wanda shine ake kiran shi kenan asabi amma in yana danyen sa inabi ake kiran shi shine rizan kenan sai yace wa tamr yace da dabino sai yace wa sa'altu buna arza yace sai na je hallo na tambayi ibnu arza Allah ya kara masa yadda shine Abdurrahman al-Khuzai shi ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin yara na sahabbai naje na tambaye shi fa qala misla zalika shi ma sai ya fada mun kwatankwacin abinda wato Abdullah ibn Abi Aufa ya fada mun. Ni zamu iya fahimta anan banda munasabar da ta sa malam ya zo da hadisi. Na'am.
Madana ta samu tsakanin
maidawa zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Nan sabani ne suka samu game da halaccin wannan mu'amala, ta halatta ko bata halatta ba. Wani ya tafi akan halaccin ta, wani ya ce abi bata halatta ba. To anan sai aka tura wajen masana, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Aka tura wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da aka je sahabin ba ra'ayin shi bai faɗa ba son zuciyar shi ba, sai da ya kadali yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zamanin Abubakar da zamanin Umar yace mukan bada koman, koman din da muke bada muna bada na alkama da sha'ir yace da azzabib da dabin, inda a ce yin wannan mu'amala bai halatta ba, to da Allah ba zai kyale bayan sa da ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saqo sakon da yake nuna haramcin haka. Dan haka dai a takeice kenan, wannan yana nuna mana cewa mutun yakan iya bada wannan komandikin, amma in zai bada wannan komandikin dole ne ya zamanto a tantance in abinda ake aunawa ne da skedi, to ya zamanto an bayyana, in abinda ake aunawa ne da tiya a bayyana, in abu ne wanda ake aunawa misali kamar da meter, to a tabbatar da cewa, kuma shi ma anan kaga sai kai bayani, misali in yaji ne zaka bada, kaga anan sai ka bayyana yaji nake bukata ya zamanto kala kaza, kuma ya zamanto kotan, sannan kuma ya zamanto meter kaza, domin akwai meter akwai yar, wanda shi yar da bai kai ba meter, kenan anan ka bayyana ma mutum metr kaza nake bukata, kenan irin metr din da ake awo, dan ya kama ka yar kenan anan kana iya tadawa, saboda shi wannan bai kai ba matsayin metr. To dan haka anan shine ya bayyana cewa gaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da zamanin Umar duk muna bada irin wannan komai kike. Dan haka kenan a takeice wannan babu yana nuna mana awo ya zamanto sananne in abinda ake aunawa ne da skedi, inda zakka ne ya zamanto sananne, sannan kuma bugu da kari ajalin ya zamanto ajali ne wanda yake sananne. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.